Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraci daga birnin Washington DC tare da Safinatu ta da Sodangi. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai wa shugaban Amurka Donald Trump ziyara bisa gayyata.
In idan ya je, idan Allah ya yarda, za mu san me da menene ake nema a gare mu a Najeriya.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna na tuhumar shugaban 'yan Shi'a Ibrahim Ezekzaki da laifin kisan kai. Daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga cikakkun labaran. Shugaban gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta ziyarci fadar White House a yau Juma'a a wata ziyara aiki ta wuni guda da shugaban Amurka Donald Trump. Ganawar ta biyo bayan ziyarar kwana uku da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo ma Amurka. Wannan ziyarar ta bi da bi zuwa Washington ana ganin ta a wani yunkurin haɗin gwiwa na neman shugaba Trump kada ya watsi da yarjejeniyar shirin nuclear Iran, ya kuma janye wa ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai harajin ƙarafa da dalma na dindindin. Shugaba Trump da Macron sun nuna abokantaka ƙiri-ƙiri a lokacin ziyararsa, amma ziyarar Merkel ta ɗan nuna akwai sanyi a tsakaninsu. An bayyana cewa lokacin taron rantsuwarsu a watan Maris ta shekarar 2017, Trump ya ƙi gaisawa da Merkel, sannan shugabannin ba su yi magana ba har na tsawon wata biyar, sai a wayar tarho ranar 1 ga watan Maris. Daraktar cibiyar 'yanci ta Margaret Thatcher, Neil Gardner, ya shaida wa muryar Amurka cewa ya yi tsammanin Merkel za ta fito gaba gadi da kuma ba da shawara ga gwamnatin Trump fiye da shugaban Faransa. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mike Pompeo, ya aika wa abokan ƙawancen ƙungiyar tsaro ta NATO saƙo ƙarara cewa da gaske yake, da ya halarci taron ministoci a Brussels yau Juma'a a jim kaɗan bayan an rantsar da shi. Pompeo ya shaida wa babban magatakardar ƙungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, cewa na faɗa jirgi kai tsaye na taho nan, akwai dalili mai ƙarfi na yin hakan. Aikin da za a yi a yau yana da matuƙar muhimmanci, kuma buƙatar mu tana da muhimmanci, haka kuma burinmu yana da amfani sosai ga ƙasar Amurka. Pompeo ya ce shugaba Donald Trump yana matuƙar son ganina a taron. Stoltenberg da sauran shugabannin da ke Brussels sun ce sun ji daɗin wannan ƙoƙari da ya yi na halartar wannan taron na Juma'a. Masu sharhi kan lamurra sun ce Pompeo yana da ƙwaƙƙwaran dalilin kama aiki nan take, sabili da irin takun da ke tsakanin mambobin ƙungiyar ta NATO. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. 'Yan luwaɗi da maɗigo a Najeriya sun ba da labarin rayuwarsu a wani sabon littafi da aka fitar cikin wannan makon da ya ƙunshi hirarrakin da aka yi da sama da mata 20. Littafin ya bayyana irin rayuwar 'yan luwaɗi a Najeriya, inda aka haramta luwaɗi da maɗigo. An buga hirarrakin da aka yi da mata 'yan luwaɗi 25 a littafin da suka fito daga sassa da kuma addinai daban-daban a ƙasar. A shekara ta 2014, Najeriya ta haramta luwaɗi da maɗigo, ta kuma haramta nuna irin wannan sha'awar a bainin jama'a, kamar sun ba ko kama hannu tsakanin 'yan luwaɗi. An kuma ayyana hukuncin ɗaurin shekaru 14 kan dukkan waɗanda aka samu da aikata wannan laifin. An kuma ayyana ɗaurin shekara 10 kan dukkan wanda ya yi rijista ko ya kafa wata ƙungiyar 'yan luwaɗi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce wannan dokar Najeriya ta maida luwaɗi a matsayin mugun laifi. Dubban mutane a ƙasar Malawi sun gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta nuna ɓacin ransu kan ƙin cin hanci da rashawa da kuma rashin ingancin gwamnati. An gudanar da zanga-zangar ne kwana ɗaya kafin dawowar tsohuwar shugaban ƙasar Joyce Banda-Gida. Bayan ta shafa shekaru huɗu a Amurka yayin da ake ci gaba da gudanar da binciken cin hanci da rashawa da aka tafka zamanin mulkinta. Harkokin kasuwanci sun tsaya cak a babban birnin ƙasar Malawi yau Juma'a. Tun farko jama'a sun yi fargaban yiwuwar fuskantar irin zanga-zangar kinjinin gwamnati da aka gudanar a shekara ta 2011 inda aka harbe aka kuma kashe masu zanga-zanga 20. Sai dai a wannan karan an gudanar da zanga-zanga cikin ruwan sanyi. A cikin korafin da suka gabatar da taken lokaci yayi da zamu kwace makomar mu, shugabannin zanga-zangar sun buƙaci shugaban ƙasar Peter Mutharika ya sauke Rodney George da ya zaba a matsayin babban jami'in 'yan sanda. Sun kuma yi kira gwamnati ta kawo ƙarshen ɗauke wuta da kuma kaiwa zabiya hari da ake yi, a kuma sake tsarin zaɓe da zai bada damar tsaida wanda ya samu ƙuri'u mafi rinjaye lokacin zaɓe a matsayin shugaban ƙasa.
Safinatu Tada Sodangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, shugaba Muhammadu Buhari zai kasance shugaban ƙasa na farko a nahiyar Afrika da zai kawo wa shugaban Amurka Donald Trump ziyara bisa goren gayyata. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya zanta da Victory Sanis kan wannan ziyara.
Menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari? Mun duba shine shugaban Afrika na farko da zai gana da shugaba Donald Trump tun da ya samu wannan mulkin.
Assalamu alaikum. Duk abinda mutum zai yi, akowace irin shiga da mutum zai yi, dole akwai farko. Shine shugaba na farko a Afrika da zai je White House. To, mu abinda muke jin dadinta shine mu mata, koda me zai faru, inda ake farawa shine muke so, dan mu sani wannan zuwansa za ta taimaka a wurare da yawa. Za mu san yaya ake ciki da Donald Trump da kuma ƙasar Afrika da kuma Nigeria. Muna so in idan ya je, idan Allah ya yarda, za mu san me da menene ake nema a gare mu a Nigeria.
Ai kuma Madam Victor, kina cikin waɗanda suka mara wa Hillary Clinton baya, kai har ma da yawancin 'yan Nigeria sai Donald Trump ya ci. Kina ga wannan ziyara za ta yi fa'ida duk da daida an nuna adawa lokacin campaign?
Ato, ka sani ai Donald Trump ɗan kasuwa ne, saboda haka kowa duk inda zai samu riba wajen yake zuwa. Da mun ce ko Hillary Clinton da muka goyi bayan ta za ta ci zaɓe, amma duk zaɓe ai yin Allah ne. Tunda dai bata ci zaɓe ba, ga Donald Trump ya ci zaɓe yanzu, kuma shi general zai je. Fatan mu shine tunda shi ɗan kasuwa ne, ai akwai abun kirkin da zai fito mana da shi a Najeriya.
To, a gaida Nasiru El-Hikaya, gashi kuma ya sake dawowa da rahoto akan tuhumar da gwamnatin jihar Kaduna ke yi wa Sheikh Ibrahim El-Zakzaki a bisa laifin kisan kai.
Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa gwamnatin jihar Kaduna ta shigar da karar tuhumar shugaban kungiyar 'yan uwa mabiya Shi'a na Najeriya, wato Ibrahim El-Zakzaki, da laifin kisan kai lokacin da almajiransa suka tare hanya ga kwambar motocin babban hamsan sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Baratai. An samu labarin ta bakin lauyan kungiyar Femi Falana, kuma an shigar da karar ma tun ranar 18 ga watan nan. Wannan tuhuma dai in ta tabbata tana dauke da hukuncin kisa ne. 'Yan kungiyar ta Shi'a dai sun dage kwarai da zanga-zangar neman sakin shugaban su da ke hannun jami'an tsaro tun 2015, da yake mai da martani kakakin kungiyar ta 'yan Shi'a Koko Islamic Movement in Nigeria IMN Ibrahim Musa, ya ce hakan wata hanya ce ta ci gaba da tsare El-Zakzaki.
Mu aka kashe, yanzu kuma an zo an ce a mu ne ma muka kisa. To, da wani dalili? Hankali ma ba zai dauki wannan ba, kuma muna da tabbacin cewa ba wani hujja da za su iya gabatarwa, ba su da wani dalili da hadda ta iya ma ba su nasara akan maganar suka ce kotu. Na biyu kuma, lokacin da muke kotu tare da gwamnatin tarayya a Abuja, su da kansu gwamnatin tarayya sai ka ce ai su ba wai suna tsarama da jagoranmu ba ne Sheikh Ibrahim El-Zakzaki, suna ma ba shi kariya. To, kuma mutumin da ake ba kariya shine kuma kuma yau kuma bayan shekara biyu aka ce kuma shine yake san kai wannan san hankali ba zai dauki wannan cewa an yi abin da yake daidai ba.
Wallahi Ibrahim Musa yanzu to tunda an samu wannan ne daga babban lauya na ɗan uwa shi Femi Falana ya nuna za ku tinkari kotu kenan saboda ci gaba da wannan sabuwar shari'ar.
Inda an sa ranar da za a furar karan kaga dole za a yi je kotun kenan. Dama kaga dukkan maganar da muke tayi da dadewa su ba su caji malam da wannan laifi ba. Kuma gashi an ce a sake shi amma kuma sun kisa sake shi. Tayu wannan din ne dai suka kokkotsa bayan nazarin shekara biyu suka ce to bari su fito da wannan a wani mataki na kauda hankulan mutane na muzaharu zaki a Abuja cewa lalle a sake malam bai laifin komai ba.
Yanzu a tuna gwamnatin Najeriya ta ce tana tsare da malam Ibrahim Elzazzaki ne don tsaron lafiyarsa ba wai ta hana shi yanci ba ne. Ga abin da mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ke cewa
ajiyar da ake masa ba wai a'a an dauke shi a kurkuku an garkame shi ba. Uwar gidansa da take tare da shi an bar ta ta zauna da shi dan ta kyautata masa ita ba ta da wani case ga ita da hukuma a nan kasar. Duk da cewa ba wai muna cewa a'a wai dadi zaka ji dan an rike ka ko an hana ka yancin ka ba, jami'an tsaro suna kokarin su kyautata masa a matsayinsa na dan kasa ba a jefa shi cikin halin da wani abu zai iya faruwa gare shi ba.
A wani faifan sauti an ji Malam Elzazzaki daga inda ake rike da shi na ta'aziyya ga iyalin ɗaya daga waɗanda suka rasa ransu a zanga-zangar ƴan shi'an da zayyana hakan da cewa zalunci ne.
Insha Allah, sannan kuma insha Allah Allah ya dauka mana fansa.
Allahu Akbar.
Akan waɗanda suka sheka dayinan su da sauran jinin shahidai.
Allahu Akbar.
Wannan caji dai da ya zama na farko daga gwamnatin ka iya sauye lamura daga hukuncin Asake Elzazzaki da Justice Gabriel Kolawale na babbar kotun tarayya ya yanke a 2016. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, kafin mu bude layukan mu a shakata da wannan wakar.
Bala baban kanmu dan Usman. Sai lafiya Alhaji Muhammad. Bala dan jiwa mai ban tsoro dan Shehu. Toran jiwa baba sawa dan Usman. Baba kan kada mai kwali kan gwanji mai rangwangwan. Wili dan Tijjani. Wili mutumin shata.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun sami kira daga Kebbi. Salamu alaikum, wake magana daga Kebbi.
Amin alaika salama. Sunana na Asaba mai fata ya wuri.
To me ke tafi da kai?
To abin da ke tafi da ni yau ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna.
To
da ta ji tsoron Allah ta tausaya ma wannan bawan Allah jagoran ƴan shi'a Malam Ibrahim Yakubu Elzazzaki.
To
gaskiya an take masa haƙoƙinsa na ɗan ƙasa. Sannan kundin tsarin mulki na Najeriya ya ba kowane ɗan ƙasa dama ya yi addinin da yake so. To gaskiya fi sabilillahi a ji tsoron Allah an kashe mabiyansa, sannan shi kansa an halbe shi, matarsa ma ita kansa an halbe ta. To ina za a da wannan yanayi?
To mun gode sosai da bayyana ra'ayinka da kai. Ga kuma kira nan ya shigo daga Niger. Salamu alaikum.
Ibrahim. Wa alaikum salam. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula me ke tafi da kai?
To ni abin da ke tafi da ni akan ƴan majalisu ne.
To muna jinka.
Domin saboda wani kudiri da aka kawo da su sa hannu su kiya duk kudirin da aka kawo su sa hannu su kiya to gaskiya sun faɗi tsoron Allah dan wannan abun da suke gani take-take nan da suke hawa ba zai tsore ba dan gurin su ba zai taba cika ba fa to dan Allah su ji tsoron Allah su kuma da hankalin su a gyaran Najeriya in ba haka ba kuwa to a gaskiya ba za
to kamar waya tashi ta kaze mun gode da ka kira ga kuma har yanzu dai muna jihar Niger assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
wa ke magana
a magana da Yusuf Abdullahi daga Niger
to Yusuf Abdullahi menene ra'ayinka
ra'ayina gaskiya ni ma ina kira gwamnatin jihar Kaduna to sai ma wannan bawan Allah
to
da harko da tsayinshi ra cewa a sake ni to sai a mashi ta sake shi kawai
to mun gode
Allah yana abubuwan da suke wanda bai dace ba su bari ta fita
to mun gode kwarai da gaske bari mu koma kuma jihar Taraba assalamu alaikum
eh amin wa alaikum salam
wa ke magana daga Taraba
muni mai magana Muniru Abdul Dangiwa shugaban ba yawa ba dadi na duniya baki daya
to muna jin ka shugaban ba yawa ba dadi me ke tafi da kai
ina magana ne akan batun magana da Flotsam Danjuma yayi
to
domin abin da yake fada gaskiya ne amma kuma abin akan sa yake
to
domin ya yaki kabilan su ta yaki kutep atako wanda ba mutum ɗaya da aka kama a yawan fada da aka yi a kasan ukai ba mutum ɗaya da aka kama
to
saboda haka sojoji suna goya masa ba yayi abin da yake so saboda haka yanzu bai samu wannan daman ba shi yake mai da martani akan shugaban kasa na yanzu
to mun gode
ku saboda haka ya ja
to mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam sunana Ayuba Garba imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi
to Ayuba Garba menene ra'ayinka
to ra'ayina ne yau shine da farko dai zan mika godiya ne ma shugaban kasa Muhammadu Buhari je da ya zo garin Bauchi
to
Allah ya maida shi gida lafiya sannan kuma akwai maganan da mai martaba sarkin Bauchi ya masa na maganan kafin zaki dam lalle muna roƙon shugaban kasa ya bi wannan foke na mai martaba sarkin Bauchi wannan kafin zaki dam ya yi kokari ya mana mu a ɗan arewacin Najeriya idan ya mana wannan kafin zaki dam arewacin Najeriya za a bunƙasa noma Nagode mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode mu ma bari mu koma kuma jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Sunana Lawan na Lawan daga nan kamfanin fate da ke jaji Kaduna.
To me ke tafi da kai?
Ai na shi ne tun da dai yau Juma'a ne kowa yana da ra'ayin da zai faɗa ko?
Eh kowa yana da ra'ayin da zai faɗa. Ga abubuwa nan duk
dai. A yau Juma'a.
Eh.
To ni a gaskiya abin da nake so gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi idan ana so a yaki talauci a gaskiya ga yara nan matasa suna son aikin soja aikin dan sanda Air Force Navy
to
an kya dauke su ni shine ra'ayina a Najeriya kowa ya zama soja
to kuma kana ganin sun cancanta da a dauke su
kuntan kanta in dai kana lafiya da soja ba abin da bazai iya ba
to mun gode kwarai da bayyana ra'ayinka mun gode bi hayas dai muna jihar Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to wake magana
sunana Yabu Suleiman Madaci karamar hukumar Kaure jihar Kaduna
to menene ra'ayinka
to wato batu na yau a gamu da majalisar abin nan dan ce tsofaffin nan ne na jana nan Najeriya gamu da kudurin su da wasu ke cewa da su tsige shugaban kasa akan ya dauki kuɗi ba bisa ka'ida ba to yana da kyau don Allah su dinga la'akari da abin da ke kai kawo kuma su lura da menene shugaba shi jagoran namu yake kokarin ya aiwatar a kasa ana ta koke-koken bawan Allah nan rashin tsaro can rashin tsaro nan to bawan Allah nan in dai dauki kudin nan ya ji ya siyo makaman nan ba suna kallo fa a gwamnatocin baya da su dauki kudin su riba
to kamar line nashi ya katse bari mu koma birnin tarayya Abuja assalamu alaikum
wa alaikum assalam akantu madina da barka da yamma
yawa alaikum assalam Hafsa ce barka ka dai
okay Hafsa ya aiki Abubakar Yusuf ne ka tsako dake Abuja
to me ke tafi da kai
To, abin da yake tafi da ni a yau akan maganar fige mai girma shugaban ƙasa na tarayyar Najeriya.
To.
A ƴan majalisa wani lokaci sukan bar aikin su je su faɗi aikin da ba nasu ba, fahimtar mu mu ƴan ƙasa.
To.
Mu muna son su yi tunani an zaɓe su ne duka kuma zaɓen na ya rage wata 10 or 11. Ba mu dama su zaɓi abin da muka tura su yi mana. Yanzu akwai wani da muke sa tsammani bi tun da aka zaɓe shi a nan yankin namu na babban Benin tare da mun tawakkali ba mu ƙara ganin shi ba har yanzu nan.
To mun gode, Allah ya sa kuma wanda kake yi domin su sun ji. Bari mu koma jihar Plateau. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Plateau?
Babaraji ne manja daga Plateau Jarmai.
To muna jin ka.
Watan ra'ayi na yau shine zan mika godiya nan mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
To
bisa dadin cewa wanda yayi na maganan tsaro yau a ce nan goya ya barke a kai mana jami'an tsaro nan a ce an samu damuwa a kai jami'an tsaro ba tare da bata lokaci ba. Ba abin da za mu gaya mu sai dai mu ce Allah Ubangiji ya sa baya maimaita so 8 ba inda ya so 10-12 muna tare da shi 100%. Da rayukanmu gabaki daya kowa yana ya rasa inda ya sa kansa na tsiya. To amma yanzu ba abin da ya fi zaman lafiya tunda muka zo wannan shugaban ƙasa bai tsaya ya. Ya yi sakaci akan maganan tsaro ba, muna fatan Allah ya Ubangiji Allah kara masa lafiya, Allah Ubangiji ya taimaki.
To mun gode da bayyana ra'ayinka, da fatan kuma za a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka bude layin waya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 4:52 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan kaka an wannan shekarar 2018 na Elifa na kasar Jamhuriyar Kamaru. Yau makon 16 kenan ga kulakulan din kasar guda 18 cike fafatawa a tsakanin su an dakulan din Cotton ta Birnin Garwa. Turaruwar ta yake haskawa a fagen kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ita ce ta farko akan allon da maki 33. Sai bin bi mata ta biyu ita ce kulab din UMS da maki 31. Ita ma ta uku ita ce kulab din Pobu da maki 30. Waɗanda turaruwar su kuma suke dishewa a fagen gasan kwallon kafa na liga na kasar ta Jamhuriyar Kamaru a shekarar nan na 2018-16 ita ce club din Colombe da maki 15. Sai club din Yaput ita ce ta 17 da maki 15 ita ma. Ta 18 ita ce club din Eagle da maki 10 kacal. Gwamnatin kasar Kamaru ta himmatu wajen ganin cewa ta karbi gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka. Kan haka ne Prime Minister kasar ta Kamaru Philemon Yang yake ziyartar filayen kwallon kafa na kasar domin ganin cewa an cima buri wajen tabbatar da gasancin kofin kwallon kafa a kasar. Wannan ne yasa Alhaji Marko ya yi mun fashin baki kan ziyarar da Prime Minister yake kaiwa a duk biranen da za a gudanar da gasan kwallon kafar.
Tunda yake kai ma ka ce Prime Minister shi kuma ba shi kada ya zo ba. Ya zo da ministan kwallon kafa, ya zo da ministan tourism, ya zo da ministan sante publique, wato minista mai iko da daftoci, wato je zai gaya mai kasa ya zo ya gani aiki ga nivon da yake insha Allah nan da wuta shi da kai kam aikin na warkila je kare.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan rana ce ta karrama basirar fasaho ta duniya wanda yake bayyana muhimmancin kirkire-kirkiren mutane na musamman da doka da take darajanta da kuma kare su da suka hada da mawaka masu fina-finai da masu ilimin kimiyya da fasaha da kirkire-kirkire na kowane bangare. Wannan rana ce da take darajanta masu basirar fasaha Satar basirin fasahu tamkar satar kuɗi ne daga jakar mutum ko kuma lalata mashi haja. Waɗansu illolin satar basirar fasahu a fili suke kamar marar lafiya ne a bashi magani daban ciwo daban wanda yin hakan zai iya sa ya fuskanci matsala ko ma ya kai shi ga halaka. Satar basirar fasahu suna ragewa mawaka da sauransu darajar fasahunsu da kirkire-kirkirensu. Kuma masu saye ta bayan fagen suna karya darajar kayan bisa yadda aka tallata. Waɗansu daga cikin ɗabi'un satar fasahu da ba a bayyana suke ba sun haɗa da amfani da sirrin kasuwanci da kuma satar bayanai ta yanar gizo tare da aika fasahu daga kamfanoni zuwa waɗansu hukumomin gwamnatin ƙasashen da suke da burin gudanar da harkokin kasuwanci. Duk da haka, ɗaya daga cikin munanan illar satar fasahu shine gurgunta basira da kirkire-kirkire. An keɓe ranar 26 ga watan Afrilu a matsayin ranar karrama basiran fasahu domin yaba gudunmuwar da masu dabarun fasahu da kirkire-kirkire suke bayarwa ga ci gaban ƙasashe a duk faɗin duniya. Da kuma wayar da kan jama'a akan yadda dokar mallakar izinin kirkire-kirkire da dabaru suke taimakawa ga ci gaban al'umma. Taken wannan shekarar shine rawar da mata ke takawa a basirar kirkire-kirkire. An zabe shi ne domin tunawa da rawar da mata ke takawa a fannin basirar kirkire-kirkire. Dokar kare satar basirar fasahu za ta taimaka wajen tabbatar da cewa duniya na da basirar da aka yi amfani da su wajen bunƙasa harkokin kimiyya da fasaha da kuma inganta fasahar da ake da ita. Daga ayyukan basirar yawancin 'yan ƙasarmu, kamar daga tsofaffin kayayyaki zuwa sababbin hanyoyin sarrafa su. Yayin da muke bikin murnar zagayowar wannan ranar ta amfani da basirar ɗan adam wajen kirkire-kirkire, Amurka na kira ga ƙawayenta da abokan hulɗanta su mayar da hankali wajen kare dokokin kirkire-kirkire a duk inda suke da buƙata da kuma tabbatar da aiwatar da su domin kowa ya amfana. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
Shugaban gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta ziyarci fadar White House a yau Juma'a a wata ziyara aiki ta wuni guda da shugaban Amurka Donald Trump. Ganawar ta biyo bayan ziyarar kwana uku da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo ma Amurka. Wannan ziyarar ta bi da bi zuwa Washington ana ganin ta a wani yunkurin haɗin gwiwa na neman shugaba Trump kada ya watsi da yarjejeniyar shirin nuclear Iran ya kuma janye wa ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai harajin ƙarafa da dalma na dindindin. Sabon sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya aika wa abokan ƙawancen ƙungiyar tsaro ta NATO saƙo ƙarara cewa da gaske yake da ya halarci taron ministoci a Brussels yau Juma'a jim kaɗan bayan an rantsar da shi. Pompeo ya shaidawa babban magatakardar ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg cewa na faɗa jirgi kai tsaye na taho nan, akwai dalili mai ƙarfi na yin hakan. Aikin da za a yi a yau yana da matuƙar muhimmanci kuma buƙatar mu tana da muhimmanci, haka kuma burinmu yana da amfani sosai ga ƙasar Amurka. ‘Yan luwaɗi da maɗigo a Najeriya sun ba da labarin rayuwarsu a wani sabon littafi da aka fitar cikin wannan makon da ya ƙunshi hirarraki da aka yi da sama da mata 20. Littafin ya bayyana irin rayuwar 'yan luwaɗi a Najeriya inda aka haramta luwaɗi da maɗigo. Dubban mutane a ƙasar Malawi sun gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta nuna ɓacin ransu kan cin hanci da rashawa da kuma rashin ingancin gwamnati. An gudanar
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna amfani da wannan damar mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalin Reverend Dr. Yahya Kasim Malumfashi domin rasuwar 'yar shi Malama Jummai Yahya wacce ta rasu da yamman nan a Malumfashi. Allah ya bada dangana da jimirin rashi, mu kuma hikarta ta namu zuwa. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.